Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauraro abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 21 ga watan Yuli na shekarar 2022 kamar ku ji abubuwan da muke tafadar su da kanan labarai
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karbe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbas inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin Amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. Shugaban Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yakar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin daukar matakai masu karfi a nan gaba.
Kanan labarin kenan a cikin shirin za a ji cewa hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas wato MEDC ta kaddamar da wasu ayyuka a jihar Borno ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin Maiduguri da barikin sojoji. Za kuma ku ji a jamhuriyar Niger hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato FAO ta kuduri aniyar ba da tallafin mafaɗan kuɗaɗe don bunƙasa noman zogale. Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karɓe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbas inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko. Sai dai Lavrov ya faɗa a wata sabuwar hira da ya da kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Rasha ba ta jin an takura mata a yankin Donbas inda 'yan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014 lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea na Ukraine. Rasha ta gaza a farkon hare-haren da ta kwashe watanni biyar tana yi a yunkurin hanɓar da gwamnatin shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev a arewacin Ukraine. A baya-bayan nan Rasha ta karɓe ikon lardin Luhansk da ke Donbas kuma tana fafutukar karɓe iko da lardin Donetsk mai makwabtaka da ita. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin Amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya. Ya yi gargaɗin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Beasley ya bayyana cewa a shekarar 2008 lokacin da aka samu hauhawar farashin kayayyaki a duniya da farashin abinci ya janyo fushi, tashin hankalin jama'a da zanga-zanga da kuma tarzoma a kusan kasashe 50. Beasley ya ce halin da ake ciki a yau ya yi muni sosai kuma mun riga mun fara ganin an samu tarzoma a kasashe da dama da suka hada da kasar Sri Lanka. Mun ga abin da ya faru a Mali, Chadi da Burkina Faso. Muna ganin zanga-zanga da tarzoma a kasashen Kenya, Pakistan, Peru da Indonesia kuma zan iya ci gaba da bayyana sunayen kasashe. Bayan tashe-tashen hankula da kuma yiwuwar yin ƙaura, Beasley ya ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin rashin abinci sun kai miliyan 276 kafin mamayar Rasha. Yanzu an yi hasashen za su kai miliyan 345 a cikin wannan adadi, in ji shi. Mutane miliyan 50 a cikin kasashe 45 suna fama da yunwa. Shugaban Najeriya ya kara bada tabbatar da umarnin da ya bada akan warware takaddama da ke tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar malaman jami'o'i ASU da ya durkusar da sha'anin ilimin jami'o'i fiye da watanni 5. A hirarsa da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa, kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya ce babu wani wa'adi da shugaban ya bayar na warware wannan takaddama.
Na farko dai na ce yawanci labarai da ake ta yadawa ana cewa wai shugaban kasa ya ba da wa'adi ga ministan ilimi cewa ya warware wannan matsala, cikin sati ba maganar wa'adi a wancan taro da aka yi ko kuma ma bayan taro. amma tabbas ministan ilimi shi alkawari yau shugaban kasa cewa shi a gaya wa ministan kwadago ya cire hannunsa daga harkar rikicin jami'o'in nan na ASU. Idan aka cire hannun a jike shi a bar shi, shi ma daga ya nuna cewa akwai tattaunawa da yake da su, akwai matakai da aka ɗauka wanda za su iya warware wannan matsala ta yakin aiki ta jami'o'i sati biyu ko uku. Kuma ƙasa da haka, gaban ƙasa kuma ya bada goyon bayansa cewa eh to shikenan, shi ministan ilimi ya ɗauki ragamar wannan tattaunawa a je a warware wannan matsala cikin gaggawa da jami'o'i a su koma kan aiki ba tare da bata lokaci ba.
Ya aka yi abin da za a iya warware shi a cikin sati biyu ko uku, aka yi watanni ana ta ja in ja ba tare da an gano kan zaren ba, kuma aka yi shiru sai yanzu aka farga.
So ai gwamnati faki ne kuma kowa yana so sai a bashi dama ya yi aiki da doka ta bashi iko. Mun san kwadagon nan abin da yake ba wai shi yi wa kowane saba doka yake ba, shi ma da tasi gudun wata zai ba a ta wannan.
Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa.
Jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labarai, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas wato NEDC ta ƙaddamar da wasu ayyuka a jihar Borno, ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin Maiduguri da barikin sojoji. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ake kira NEDC ta kaddamar da wasu ayyuka a jihar Borno, ciki har da kayan asibiti a wasu asibitoci da ke cikin garin Maiduguri da barikin sojoji, da kuma kaddamar da wata shibiya a jami'ar Maiduguri da za a dinga bincike kan rikice-rikicen da ya faru a jihar Borno. Tun da farko dai sai da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin Najeriya ta ziyarci barikin soja na mai malari da ke cikin garin Maiduguri, inda ta danga masu kayayyakin asibiti don kulawa da marasa lafiya musamman masu sojojin da aka raunata a bakin daga. Hukumar ta kuma ziyarci asibitin masu famar tabin hankali da ke nan cikin garin Maiduguri, inda suke mika wasu kayayyaki ga shugaban asibitin Professor Ibrahim Wakawa, wanda daga nan suka dangana zuwa asibitin koyarwa daga jami'ar Maiduguri, inda shugaban asibitin Professor Ahmed Ahijo ya nuna godiyarsa game da wannan tallafi wanda hukumar ta ce ta ba asibitin ne saboda taimakawa marasa lafiya da kuma wanda suka samu raunuka a wannan hatsaniya. Hukumar ta kuma ziyarci jami'ar Maiduguri, inda ta ce ta ba su naira miliyan 48 da 300,000 da bincike kan matsalolin cutar kansa da yanzu haka ke addaban mutane da dama. Hukumar ta kuma kaddamar da wata cibiya da bincike-bincike kan tsatsauran ra'ayi a jami'ar Maiduguri da ke cikin garin Maiduguri, da ministan jin kai Hajji Sadiya Umar Faruk ta kaddamar. Dr. Nasiru Sani Gurzoi Walkinta kama abin da ke cewa bayan kaddamar da wannan cibiya.
Duk sanda aka ce da kai al'umma ta shiga wata wahala kuma ba ta tsaya ta bincike me yasa aka shiga wannan wahalar ba, an yi asarar darasin da yake ciki. Wannan wahala da aka shiga ta wannan insurgency wato rikice-rikicen nan, idan ba a tsaya an yi bibiya na tarihi aka bi diddigi aka tabbatar da dalilan da suka sa shi da kuma barnar da yayi, za a yi asara gagarima a tarihi. Saboda haka wannan center da aka bude, za cibiyar aka bude, za ta taimaka wajen tattara irin waɗannan bayanai ta sasa a kundi yadda a gaba zai yi mana amfani. Kuma amfaninsa kare ba Najeriya ba ne, akwai ƙasashen da za su zo nan Najeriya domin su koyi da abin da yake cikin wannan.
Na kuma tambayi mataimakin shugaban jami'ar Professor Aliyu Shugaba ko cewa wannan cibiyar za ta amfani jami'ar.
Wannan cibiyar za ta amfani jami'ar don muna ganin cewa ya kamata mu fahimci menene zai iya kawo irin waɗannan abubuwan da za su haddasa mutum kawai ya ɗauki bindiga ya yi ta harbe mutane haka nan kawai. A'a, wani irin ra'ayi ne aka cusa masa? Menene ya kawo sanadiyar cusa wannan ra'ayin? To ire-iren waɗannan abubuwan muke so mu gano saboda mu iya ba da shawarwari ma Najeriya da kuma duk ma dai fadin duniya.
Shi ma shugaban hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabacin Najeriya Dr. Muhammad Gunu Alƙali cewa yayi.
Tell somebody that you are coming here to the containment, they will pray for you for many reasons so that you come back safe. But today what has happened is that some work has been done and security has returned to the state, especially in Maiduguri here.
Yace a da idan ka ga wani zaka zo nan zai maka addu'a bisa dalilai da dama, amma yanzu abin da ke faruwa an yi wasu ayyuka kuma zaman lafiya ya dawo jihar musamman ma a nan garin Maiduguri don haka ya kamata mu yi ba sojojin Najeriya game da wannan namijin kokari da suka yi shi ko ta taka wannan mai kula shi arewa maso gabacin Najeriya Major General Christopher Musa ce waye
we able to recover two of the Chibok girls and we have released them to the state government for eventual release to their family today again we have amongst us one of the Chibok girls that's the third one we have gotten within 2 months
yace dai daga cikin nasarorin da muka samu a watan jiya mun yi samu biyu daga cikin ƴan matan Chibok kuma mun mika su ga gwamnatin jihar Borno wanda ga bisani aka mika su ga iyalansu a yau kuma mun sake samun ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok wanda ita ce na uku a cikin wata biyu da muke samun nasarar kwatowa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ke da sashi biyu na labaran duniya.
Kasar Burtaniya na dab da zaben sabon Prime Minister inda ya Laraba bayan majalisa na jam'iyyar Conservative suka zabi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmali Rishi Sunak a matsayin ƴan takara na ƙarshe da za su fafata. Ministar Ciniki Penny Mordaunt ta kare a matsayi na uku a zaben da za a mai gurbin Boris Johnson. Sai dai Truss da Sunak sun taka muhimmiyar rawa a makamin gwamnati a cikin ƴan shekarun nan. Truss ta jagoranci martanin Burtaniya game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yayin da Sunak ya taimaka wajen jagorantar tattalin arzikin Burtaniya a yayin annobar coronavirus. Ɗaya daga cikinsu ne zai mai gurbin Johnson a matsayin Prime Minister nan da zuwa ranar 5 ga watan Satumba. Bayan da aka tilasta masa yin murabus a cikin wasu badakaloli da suka dagula shugabancinsa a kasar. Johnson ya ba da sanarwar murabus ɗin nasa a farkon watan Yuli bayan da jam'iyyarsa ta yanke shawarar badakalolin sun yi illa ga ci gaba da jagorantar kasar. Johnson ya bayyana taronsa na ƙarshe na majalisa jiya Laraba kuma 'yan majalisa sun yi masa tafi bayan ficewarsa. Shugaba Joe Biden ya sanar da sabbin matakai matsakaita don yaƙar sauyin yanayi kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakai masu ƙarfi a nan gaba. Yana mai cewa wannan lamari ne na gaggawa kuma zan kalle shi a hakan. Shugaban bai samu cikakken goyon baya ba jiya Laraba na ba da sanarwa a hukumance ta sauyin yanayi na gaggawa. 'Yan Democrat da ƙungiyoyin kare muhalli sun yi ta neman irin wannan sanarwa bayan da wani ɗan majalisar dattijai mai faɗa a ji da ya fatali da fatan samun ƙudurin doka da za ta magance ɗumamar yanayi. Biden ya yi nuni da cewa irin waɗannan matakai na iya zuwa yayin wani jawabi a wani tsohon kamfanin wutar lantarki mai amfani da coal a Massachusetts. Biden ya ce zai yi amfani da ikonsa na zartarwa wajen mai da zullumin da ake yi game da sauyin yanayi zuwa matakan gwamnati a hukumance.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato FAO ta kuduri aniyar ba da tallafin makudan kudade da bunƙasa noman zogale. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu mana Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da yadda kasuwanci da noman zogala ke gudana cikin yanayi irin na karazube yasa hukumomin Nijar kullo da shirin saka tsari a wannan fanni ta yadda za a bunƙasa harkokin da ke da alaka da noman zogala ta hanyar abinda ta kira makon musamman wanda ke tattara manoma da masu kasuwancin zogala da ƙwararru a fannin kare muhalli da masana akan sha'anin noma. Jami'i a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma Abdulrahman Kwaini na daga cikin shiga-shikan wannan taro.
Gurin da muke son mu cimma shine na ce maka na daya za a bunƙasa nomanta, na biyu za ta samu shiga kasuwa ta kananan manoma samu su sa ta kasuwa, traceability in abinci da kauyen da aka ciyo kan albasa na ga maka yau in ka buga albasa ka ce ga iri no gare mu
baya ga batun yaki da kwararowar hamada yaki da talauci da yaki da cututtukan dake da nasaba da karancin abinci mai gina jiki a wajen yara na daga cikin abubuwan da gwamnatin wannan kasa ta sa gaba a karkashin wannan shiri madam Garama Saratu Rabi'u ita ce minister gandun dashi da yaki da kwararowar hamada
yawanci mata suna cikin wannan da matasa domin a kama musu kara musu karfin guyuwa domin a bunkasa aikin zogala a kasar Nijar saboda shi an ga amfani shi domin tattalin arzikin kasa kuma bisa kan lafiyar jama'a da dabbobi
a tsawon wannan mako masu ayyukan sarrafa zogala za su baje kolin nau'o'in abubuwan da suke samarwa a matsayin wata gasar gwada fasaha wacce ka iya zama wata hanyar jan hankulan jama'a a game da muhimmancin waɗannan albarkatu
Sunana Madam Umaru Khadijatu Sain ni president ne na mata masu sarrafawa amaradi ne nake da zama yau Allah ya kawo mu abun ga semende moringa na kawo bombon alawa na ƴan makka na kawo chips kuma na ƴan makka na kawo buyon buyon shine kaman aron maji wannan mun ga shida ran mashi da ake kawo mu da kasar waje namu ne na wanga ƴan makka ne muka sarrafa kuma akwai garin ƴan makka
da yake jawabi a yayin bikin soma wannan zama na makon musamman wakilin hukumar samar da abinci ta duniya Anishar Attahir Maiga ya jaddada goyen bayan hukumar ta FAO don ganin gurin bunkasa noman zogala ya cika cikin dan kankanin lokaci
pour le moringa reste et demeure une bonne pratique à soutenir.
Gwamnatin Niger ta bayyana cewa daga yanzu ta kudura aniyar baiwa noman zogala muhimmanci kasancewar ta ita ce ra'ayukan farfado da kasar noma. Sannan wani shinge na yaki da kwararowar hamada yayinda a fannin tattalin arziki kasar ke fatan ganin an samu kudaden shiga kwatankwacin yadda wasu kasashe ke alfahari da noman koko. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafuka mana internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Ku da ma tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna da yadda mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin madam NAA da Effa Fitika tsohuwar yar jarida kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da egogwar maya barista Hassana Ayubu Meriga da kuma dan siyasa a jihar Kano Nasiru Shaibu Marmara waɗanda ke nazartar kalubalen da ke gaban mata a cimma burin su na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da ci gaban wannan musayar miyau
Hassana kin ji abin da Nasir ya faɗi ya dora muku laifuffuka dewa ya ce ba ku da sha'awan shiga wannan siyasa saboda raunin ku ya bayyana ba za ku iya yakin ba
to ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda maza ba sa ba ma mata cikakken goyon baya kaban da ita ta faɗa da su tace a matsayin ƴa mace karfe 2 na dare a ce ki bar ƴaƴanki a gida ki je ki ga gwamna a yanayin da muke ciki a kasan nan tun daga kasan arewa tun ba niyar arewa ce kuma a arewa muke zan yi amfani tamkar da arewa maza nawa za su bar matan su su bar gida karfe 2 na dare wai sun je ganin gwamna
to ba sai ka ta ba
a maganar siyasa
makata
mazan za su yadda ne su mata rakiya mazan arewa to sai godiya ba duka bane suke yadda ma matan su fara shigan siyasa balle ma su bar su fita kara domin wasu mazan ma tamkar suna ganin in mace ta fi su ma damuwa ya zo cikin gida ba duka maza bane suke jin dadi su ga mata sun fi su ba wasu mazan ba sa ma son masa ga mata sun tashi sam sam sai da su zauna inda suke kaban wada so duk laifukan nan da ya lifafta cewa mata suke da shi ba gaskiya bane mata ba su da wannan ticket an ce ka saya miliyan 15 baka da wannan kudin maza nawa suka hada kudi suka ce to mu bari mu taimaka miki so da ki samu ki sai ticket maza nawa
kin nema
maza nawa mata nawa suke da niyan fitowa da akai musu duniya
kina ganin mace in ta nema mazan ba za su bada taimako
ba za su bada taimako ba domin hannun su kaban hada shi da haradait maza suna da mafi farawon tsiya mata sun fi sakin hannu akan maza maza ba za su so su gan mace ta tashi ba wasu mazan ma in akwai anyan da za su yi su danna ma mace a kasa za su yi danna ni na gan uban da yaje yana bin gida gida don yar shi tana so ta fito ta karai ce kara zabita kwarai ya faru a kasar Gombe maza tamkar ba su ga mace ta tashi ana so ne mu zauna a guri daya kar mu gusa sai abinda an ce mana shine zamu yi to yaushe zamu girma a kasar yaushe zamu canza muna yanayin canji ne ya kamata a canza mace in ta samu abu kowa ne zai amfana mijin ya samu abu sai dai shi kadai ya amfana da shi to ashe ba gara ma mace ta samu ba saboda duk duniya kowa ya amfana da shi amma mazan ba za su bari ba tamkar maza ba za su bari ta tashi ba amma sun ga tana tashi wa tana fidda kai kaban naka dan gare taruwa za su yi su danna kai din ya koma kasa abinda suke kenan a wannan kasan kuma gaskiya nake fadi domin gaskiya dokin karfe ne ciki mai gaskiya wuka bai taba huda
to ene abinda Nasir ya fadi shine cewa ba ku wayar wa junan ku da kai na cewa kuna neman taimako na tsayawa takarar nan ba kuma ku fito da karfin tsiya taron nan da kike cewa ana zuwa sha biyun dare karfe 1 dare karfe 2 dare nan ku goyi bayan juna ku je taron tare ba ki ganin kuna da laifi
ba mu da wani laifi yanzu mun san mata da yawan da maza suka kashe musu aure don wannan siyasa a ce wai mata nawa su ce wai jikokin ki ne ko kuma kawayen ki ne ko kuma yarwinki ko dangin ki ne za su bi ki su fita irin wannan tafiyan ko yaya kike ko wani tafiya kike da wani niyya mai kyau za su ce iskanci ne don inda malama Hassana ta faɗa don ana so ne a danna mu don ba a so wannan dukkan mutanen na Najeriya gaba daya a wayar da su su gan cewa wannan abun ba wai kai kadai ne zaka je ka zauna wurin ka ce wai kana ce wannan bangiji yayi wannan ne don dukkan mu samu don kowa ya samu na kanshi ba wai mutum da ya kai zai dinga cin ya ce wai duka su zo ana bauta mishi ba inda ta fada mulkin mata kowa da kowa na jin dadi ko mace din ta tsaya zabe a gidan mijinta ne ko kuma a gidan babanta ne ko na mamanta ne halinta duka zai zama inda ya kamata ne ba kaman nan maza ba ba wai muna fitinen maza bane mu muna so ne kowa ya zauna idan an ce democracy wai government of the people for the people and by the people to me yasa ba a so a yi da mu me yasa ki dubi duka political parties 18 na Nigeria wanne ne a ce wai chairman din na mace yoshe ne za ko secretary ma an ba mata ne ga manyan manyan irin matsayi ne wanda su ne in sun yi magana za a ji din nan ko sun yi ma shugaban kasa ko sun yi ma governor ne ko kuma wanda suke abin nan a Najeriya ba za a gan mutum mace daya ba ba kamar lokacin ita Ibere Fendu a Labour Party ta zama mai musu magana ba wato publicity secretary ko wannan ma yaushe za a ba kun taba gani an ba mace candidates din na duka ce wai na shugabannin kasa da PDP da APC dukan su da mace daya daya ne suka kawo yanzu ma ana neman wanda zai ba shugaban kasa wanda aka zaben nan kamar Tinubu yanzu da ana magana yan jarida ma da suna kin taba gani an taba sa mace daya ba mata ne ba mata arewa ko kuma a kudin da za ta ce wai to wannan ne za ta zama vice president to kin duba yi da mu ga abin da za su yi
to kin ce a rika tafiya da mata ta yaya kike son ai gyaran kenan yanzu a sa mata
gyaran da suna so su yi yanzu su fara tun dukkan su da party 18 nan dukkan su dauke mata vice president nasu kuma na sani an fara gyara yanzu an fara inda za a yi in an zo senate wanda zai zama senate president wanda zai zama
ka wanda zai zama kaza kaza ba a yin maganar mata kamar su ba mutane bane yanzu kuma ba matan nan ba za mu ci gaba ba can guraren da muke zuwa kasan Africa yanzu ku dubi Rwanda ne Tanzania ne South Africa dukkan su sun bari mu can baya to mu kuma ne suna ga mu kamar mu shugaban su ne ba wai a Africa kawai ba a duniya gaba daya yanzu haka ne za su dinga burin mu in sun bari mu baya nan kin tuna lokacin da Ngozi Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yanzu kun ga babban matsayin da aka bata da muka ci bashi kamar za a sar da mu da jikokin mu da kakannin mu ne ya tayi Nigeria ta ci bashi kamar nauyin bashi nan makoyi ma ya zama mana kunya amma ta yi magana kar ku damu ko mace kenan an taba samu wani minista na finance namijin da yayi magana ya saurare
ya fe mana bashi
ba ya fe mana ba lokacin ma amma mace nan an yafe dubi dukkan matan da suka yi mulki an saya an yi magana kawai an yada da su dubi maman minista na mata dubi ita Aja Sadiya Faruk Amina Muhammad duka kudin da aka ci aka raba inda malama ta fada wallahi da maza ne aka ba su kudin nan sai dai aja kara mata ko kuma duka kudin na gudu ka san waje aje a boya wurin an ki sani in kuma an kai kudin nan ba zai dawo mana ba ko kuma kafin zai dawo irin hayaniyar da za yi don haka mata sun riga sun nuna cewa su ne ya kamata a sa su a gaba yanzu ma in suna so su yi kima ma su ce to yanzu tun da mun zo haka gashi yinwa da komai da bari mu dan ba mata su yi tuku mu kam a fara ma da 50-50 ke suna muna da gender policy muna bashi ne fa wannan muna bashi ne mu riga mun fada a Africa ne a Commonwealth ne a ECOWAS ne a African Union ne a United Nations ne yanzu ba zai ba mu kunya ba a cire yar mu ce ita ne na farko na mace da za a sata ba zan yi mamaki ne ta zama mace na farin da za ta zama secretary general na United Nations don kowanne yana wurin yanzu ma ta fi shi ake kin ganga ji a fiskanci ita in ta yi magana ko ina da ta yi magana haka za ka ba don haka ya kamata mu ma mu tausaye ma Nigeria ina yanzu ana so a kashe Nigeria ku taimaka a zai a kawo mata a neman mata ko ina a kawo su yanzu nan
to madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani za a iya dauka domin cika wannan gidi kafin nan a madadin madam NAA da yafa fatakar kare hakokin mata da ya gwagwar maya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
kuma dalla a gaida alheri Grace Abdu ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa Moscow na son karbe wani yanki a kudancin Ukraine da ya wuce yankin gabashin Donbas inda a halin yanzu suke fafatawa da dakarun Ukraine domin samun iko sai dai Lavrov ya faɗa wata sabuwar hira da ya da kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Rasha bata jin an takura mata a yankin Donbas inda ƴan awaren ƙasar ke fafatawa da sojojin Kiev tun a shekarar 2014 lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea na Ukraine. Jiya Laraba shugaban hukumar samar da abinci ta duniya David Beasley ya nuna damuwa a majalisar dokokin Amurka game da yiwuwar fuskantar karancin abinci a duniya a shekara mai zuwa idan Rasha bata janye toshe hana fitar da hatsin da Ukraine ke yi ba. Da kuma fitar da nata takin zuwa kasuwannin duniya yayi gargadin cewa hakan zai zama rikici fiye da duk abin da muka gani a rayuwarmu. Kasar Burtaniya na dab da zaben sabon prime minister inda jiya Laraba yan majalisa na jam'iyyar conservative suka zabi sakatariyar harkokin waje Liz Truss da tsohon shugaban Baitulmali Rishi Sunak a matsayin yan takara na ƙarshe da za su fafata.
Thomas Sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayar gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.